ألقيت بين يديك السيف والقلم.
دكان يبو da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki. Muna gode masa, muna neman taimakonsa, muna neman kariyarsa, muna neman agajinsa da kulawarsa subhanahu wa ta'ala, wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi, shi ne cikakken shiryayye. Ya Allah, ka shiryar da mu ta farkin kama daidaici, wanda Allah ta'ala ya kaddara masa bata, babu mai iya shiryar da shi. Salatin Allah da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Wannan shine shirinmu na bakwai a cikin wannan sabuwar tasha ta mu ta auratayya, inda muke kawo bayanai akan aure. Abinda zamu tattauna waye shine abinda malamai suke kira al-uyubu fi nikah, wasu abubuwa da ake son a kiyaye na ciwuka da rashin lafiya waɗanda suke faruwa wataran ga maza, wataran ga mata, wanda bai kamata a ɓoye su ba. Ɓoye su a lokacin aure yana sa idan sun bayyana a samu rashin gamsuwa ko rashin amincewa daga ɓangaren ma'aurata. A cikin littafin Mawsu'atul Fiqhil Islami ya kawo waɗannan aibuka waɗanda mafi yawan malaman fiqhu suna kawo su a cikin littattafansu. Kuma yake cewa abinda ake kira wato aibi shine a samu wani abu a tare da namiji ko a tare da mace wanda zai hana jin daɗin auratayya, ko kuma ya tauye jin daɗin auratayya din tsakanin ma'aurata guda biyu. Yace kuma malamai masana fiqhu sun kasa waɗannan ciwuka da waɗannan aibubbuka da ake samu zuwa kashi uku. Na farko akwai abin da ya shafi maza, na biyu akwai abin da ya shafi mata, na uku kuma akwai abin da aka yi tarayya. Ice na farko wanda ya shafi maza, akwai abin da ake kira jabbu, shine wato mutum ya zama gabansa ya mutu. Akwai kuma abin da ake kira inna, shine gabansa ya zama dan kankani, ko kuma alkhisa, ya zama an masa fidiya, marenansa an cire su. To sai yace abin da ake kira jabbu shine azzakarin mutum ya tsinke ko ya kare. Sannan annatu kuma shine mutum ya zama ko dai ɗayan biyu, ko dai gabansa ya mutu, ko kuma ya tsinke, ko ya katse, ko ba shi da lafiya. Sannan kuma wani a ce marenansa sun fita. Waɗannan aibuka da makamantansu ana samun su a ɓangaren maza, wanda a cikin littafin al-askari, askari ya kawo guda goma sha uku ya kawo, biyar wanda suka shafi maza, biyar wanda suka shafi mata, da kuma guda uku waɗanda aka yi tarayya. Sannan yace kuma ta ɓangaren mata akwai abin da ke kira rataƙo da ƙaranu da kuma afalu. Shi rataƙo shine toshewan gaba a asalin halittarta, sannan kuma ƙaranu shine wata larura ta zo ta sa mace tana yoyon fitsari, ko kuma afal abin da ake kira wani ruwa ne mai wari wanda yake fita wato ta gaba, wanda yake hana kyakkyawar rayuwa ta aure. Sannan yace akwai kuma ciwukan da su kuma ana samun su a maza, ana samun su a mata. Yace kamar hauka, ana iya samun namiji mahaukaci ne, mahaukaci tuburan, ko kuma mahaukaci da wani lokuta haukan yake tashi. To dole kafin a aure shi sai an gayawa matar da za ta aure shi cewa mahaukaci ne, amma haukan nasa sama-sama ne. Haka nan kuma ta nan za a samu ita mata ita ce take da ciwon hauka. To dole a sanar da wanda zai aure ta cewa akwai hauka tare da ita, kuma ga lokacin da haukan yake tasowa. Sannan kuma ana samun kuturta. Kuturta din ita ma kashi biyu. Akwai kuturta mai yin mai daddatsi yatsu, akwai kuma kuturta mai kumbura jiki, wani irin ruwa yana zuba a jiki. To an samu irin wannan, ɗaya daga cikin ma'aurata yana da shi, ka a ji kunya, dole a bayyanar, domin kada sai an yi aure a ga wannan matsalar kuma a zo a samu matsala. Sannan ana iya samun wani irin ciwo wanda za ka ga mutum baya riƙe fitsari ko baya wuƙe bayan gida. Wannan ana samun sa a ɓangaren maza, ana fara sa a ɓangaren mata. Duk wanda yake da irin wannan ciwo, to kafin a yi aure sai an faɗa cewa fa shi fa yana da larura da baya riƙe bawali, ko yana da larura da baya riƙe bayan gida. To a rafaɗi wannan, ko kuma yana da basir mai tsiro ko basir mai fita, dole shi ma matar ta san da wannan, ko shi namijin ya san da wannan. Ko kuma irin wato ciwon da ake cewa hawan jini, ko kuma wato sikila ko kuma a ce ciwon shuga. Duk waɗannan abubuwa ne da ba kowane irin abinci mutum yake ci ba, ko ba kuma kowace irin damuwa za a saka shi a ciki ba, in yana da ciwon hawan jini ko kuma yana da shuga. To kaga dole ne wanda zai aure ya san cewa wannan matar tana da hawan jini kuma tana da shuga. Sannan a je a auna hawan jinin ma a wani mataki yake, domin ya san cewa in zai iya yayi. Ko kuma akwai wani ciwo shi ma da ake, ko kuma haka kawai ma a ce makaho ne, ko ita makauniya ce, ko shi makaho ne, kawai an yi kwalliya ne da ido na roba, to kaga dole a san cewa akwai makanta. Ko kuma kurma ne, ko shi kurma ne, ko baya jin magana, ko ba ta jiwa daga nesa, ta yadda zai zama sai ka kwalla kira da ƙarfi za ta ji. Dan ka kai ta kiran da bata amsa ba, ka ɗauka laifi ta yi. To in ka san akwai larura, ko ita ta san kana da wannan larurar, to kaga ba za a samu matsala ba. Sannan kuma akwai lokacin da mutum zai wayi gari ya kamu da wasu irin ciwuka waɗanda ake ɗauka. Waɗannan ciwuka shi yasa muke cewa a je asibiti domin a yi test na HIV, a kuma yi test na wato genotype, a kuma yi test na hepatitis B da C, sannan kuma a yi test na gonorrhea, sannan kuma har na ciki ma a yi. Kuma su ma sukan ƙara cewa da a yi test na ƙwaƙwalwa, a kuma yi test na shan ƙwaya, domin ta yiwuwa wanda daga cikinsu yana shan abin maye ɗayan bai sani ba. To kaga in ka auro mace ɗan marisa baka sani ba, ko kuma kai ɗan marisa ne kana shan ƙwaya ko kana shan giya, kuma abin ya riga ya yi ƙarfi a jikinka, to kaga sai mace ta aure namiji cewa wallahi malam, sai bayan na aure shi na gano cewa ashe yana shaye-shaye, yanzu sai ya je ya shawo kayan maye ya zo ya ta dukana yana zagin iyayena. To kun ga ashe kenan bincika cewa mutum yana shan kayan maye ko baya sha zai taimaka wa auren. Haka nan kuma a bincika cewa yana da wani nau'i na hauka shi ma zai taimaka wa auren. Duk waɗannan ko cututtuka da ake ɗauka, duka waɗannan ya kamata a tuntuɓi masana lafiya, wato domin su bayar da shawara akan idan akwai irin wannan wato ciwuka, ya ya kamata wato a zauna, ko me ya kamata a yi, irin cututtukan da za a iya warkar da su ne kafin auren. To kaga sai a bata magani ko a bashi magani, in sun warke sai masana kiwon lafiya su bada shawara cewa ana iya yin auren. Ko kuma irin ciwon da za a ce in bai kai mataki kaza ba, babu matsala. Akwai ciwon da za a ce in bai kai mataki kaza ba, to mutum zai zama yana ɗauke da shi, amma ko ba zai iya sawa kowa ba, to shi ma an samu irin wannan. Ko kuma a ce a wannan ciwon ba matsala, dan an auri mace da irin wannan ciwon, ko namiji da irin wannan ciwon, ba zai hana su ci gaba da rayuwa aure ba. So da haka waɗannan abubuwa duk ya kamata in akwai su, saboda ita aure tafiya ce, tafiya ne doguwa. In za a yi aure za a yi doguwar tafiya ne. To ko in za a yi doguwar tafiya, dole ne a gaya wa juna gaskiya. Kada a je a ɓoye wani abu sai daga baya kuma wannan abin ya bayyana, ta yadda shi namiji in ya ji wannan zai ɗauka cewa an ɓoye masa wani abu. Haka nan shi ma in ya fahimta daga matar, zai ɗauka ta ɓoye masa wani abu. Saboda duk waɗannan abubuwa malamai suka ce a wato yi bayaninsu, waɗanda suke hana jin daɗin auratayya shine kamar wanda muka faɗa na jabbi da inna da kuma hisa da a cikin namiji, da rataku da ƙaranu da afalu a ɓangaren mace, da kuma ciwukan da suke hana jin daɗin auren da zamantakewa, wanda kamar hauka ɗin da ciwuka masu waɗanda ake ɗauka, da kuma wani ciwo mai miki wanda yake zuba, ko kuma a ce bugun aljan, ko wani irin yanayi na ciwo da yake da wahalan magani, ko kuma wasu irin ƙuraje da suke fitowa a jiki, ko cin zanzana, ko kuma an taɓa cirewa mutum wani abu, kamar misali a ce tana da ƙoda guda ɗaya. To kaga dole ne ya san cewa ƙoda ɗaya gare ta, ko kuma shi ta san yana da ƙoda ɗaya ne, domin kada a zo ya sa ta aiki mai wahala wanda zai sa ta sha wahala. Da irin waɗannan abubuwa suna cikin abubuwan da malamai suka ce lalle a yi ƙoƙari a bayyana su, domin a samu zamantakewa aure babu cuta, ba cutarwa, la darara wa la dirara, man darra darra Allahu bi wa man shaqqa shaqqa Allahu alai, ba cuta ba cutarwa. Wanda ya yi cutarwa ya ɓoye abin da zai cuci wani, to Allah zai saka ma ɗayan. Haka aure doguwar tafiya ce, amana ne, gaskiya ne, alƙawari ne, soyayya ce. Muna fata kuma Allah ya sa auratayyar ta zama akwai alkhairi, akwai rahama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.
السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أمس الهنا.